Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani bom da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan Shia dake lardin Bagh dake arewacin kasar Afghanistan jiya Asabar, ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikkata akalla mutane 8. Wani mai magana da yawun 'yan sandan yankin, Muhammad Asif Waziri, da shaidawa BOA cewa fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan a babban birnin lardin Mazai Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka jikkata, haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron. Abdulnafi Takur, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar. Na ji wata babbar ƙara, sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira, in ji wani ɗan jarida ƙasar Afghanistan, Atif Aryan, wanda ya samu rauni a fashewar, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka. Mazauna ƙauyen Mukandi da ke gabashin Congo sun duba ragowar gidajensu da suka ƙone a ranar Juma'a, inda suka bayyana yadda suka tsere domin tsira da rayukansu, yayin da 'yan tawaye ke yanka makogaran mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukandi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba, inda suka ƙone gine-gine tare da kashe aƙalla mutane 39 da kuma jikkata wasu da dama, a cewar hukumomin yankin. Shugaban yankin Kasarreka, Geographias, ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke Mukundi, sun kashe mutane da adduna tare da ƙone gidaje, mutane suna tsoron komawa. Girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin Kivu ta Arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yaƙin shekarun 1990. Ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya, in ji wani mazaunin birnin, Faluku Mukata, wanda na cikin waɗanda suka tsere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa, kuma ba ta ƙoƙarin cike wani giɓi a yankin gabas ta tsakiya, bayan da ta karɓi baƙuncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hurɗar jakadanci. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba a tantance ba a jiya Asabar, yana mai cewa ƙasar China ba ta bin son kai ko kaɗan, kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas ta tsakiya. Ta ce China za ta ci gaba da tallafawa ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wajen warware bambance-bambance ta hanyar yin shawarwari da tuntuɓar juna don inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yarjejeniyar da aka sanar a ranar Juma'a don sake kulla hudar dangantakar Iran da Saudiya tare da buɗe ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru 7, ana kallanta a matsayin wata babban nasara ta diflomasiya ga ƙasar China, kamar yadda ƙasashen Larabawa na yankin Gulf suka yi la'akari da cewa Amurka na rage kasancewarta a yankin gabas ta tsakiya. Ƙasar Rasha na ƙoƙarin siyan komai daga ko'ina, ciki har daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya kamar Myanmar, don samun makamai game da mamayar Ukraine da ta yi, a cewar shugaban hukumar leƙen asiri ta Ukraine, Kirilo Budanov. A wata hira da ya yi da BOA a baya-bayan nan, babban jami'in leƙen asirin Ukraine ya ce akwai wasu yunkurin siya ta hanyar wasu ƙasashe gagarumin janye makamai, yanzu suna ƙoƙari daga Myanmar. Gwamnatin mulkin soja ta Myanmar ta musanta zargin. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole, kasuwa
a yau shirin kasuwa kan dole ka ga rana a wata babban tasha da ake kira tashin baga da kuma tare kidan ta zama wata babban kasuwa da ta bibice wajen harahara da masu saida da kuma kamun kifi hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha wanda ai ya cewa tasha ne na kasa da kasa wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashin baga hakan da bai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu kasashen ƙetare na da zirci wannan kasuwa ga kuma da hidima ya kasance da wasu ƴan kasuwan da suke sana su kamar haka.
Sunana Yakub Gremami. Gashi muna nan kasuwar tashin baga inda kuma naga kana sana'ar sai da katiba ko?
Haka.
Kamar ya sana'ar yake gudana.
Eh to ka sana'ar da yake alhamdulillah sai da godiya zamu ce. Dan da ba an kawai sun wannan lokacin zuwan su har zuwa irin azi to kuma bana da aka samu crashin din canyi kudin nan. Da ba lafi akwai da suka zo amma ba sosai kamar da ba.
Kamar su wa zuwa yake su zuwa sai in kai. Naga wannan lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje makwabtan kasashe haka suna zuwa ko?
Eh to alhamdulillah su ma lokaci da dai haka suna zuwa irin difa haka ko ko lokaci a canje mena a nan kofiya sun abun nan akwai kasashe dai na a jikin jemena da suna kamar dai mutanen jemena haka dai
wannan kasuwa na ku kamar ya za a iya bayyana irin me ake kamar saidawa a wannan
eh to alhamdulillah anan tasha dai zamu ce zamu fara da kifi dai haka dan shine uwa uba kifin ana kawa kuma ga kanwa kuma ga kuma irin muna da timba shed ana kawo irin su katako daga can akwanga meme da sauransu dai da kuma ga kasuwar mu dai haka a gefin kuma ga katifu su kuma ana kawo mana su irin a su Kano su Jos ko lokaci irin su a Yola haka dai da sauransu
to ganin cewa nan dan karancin naira haka a Najeriya kamar ya wannan shafi harkan kasuwancin ku
eh to alhamdulillah dama abun ya zo ne kuma mun gode wa Allah kuma abun da yasa da dai ka san cash ake zuwa da shi to kuma yanzu aka koma transfer amma transfer ma ba laifi in sun zo in mun musu bayani sun ce sai ina account number in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan kuma yanzu an fara saba da account number duk
sunana Abdullahi Adamu
kamar me kuke sayarwa na
muna sayar da container na jirgi kwale kwale kenan kwale da gaske
eh kabar me yake da wannan container din
eh container ta mu ana buga jirgi irin kwale kwale haka da irin dan jirgi na inji dai da sauransu
jirgin ruwa kenan wanda ake kama kifi da shi kenan a can baga
a can baga da dai cikin Chadi da shauran da guran da ake mu'amalar ruwa
kin cewa akwai wannan matsala na karancin kudi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku
eh gaskiya ya shafi sana'ar mu sosai dan a da ana zuwa sai kaya ba mu kudi fari a hannu har ma wasu yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatar transfer da horon so da karshe dai mu ma sai dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su yi kaya ko da ci aka yi baka ko biyar ko dubu biyar ko dubu goma zai ce babu hediya ma transfer duka
cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na container da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a
to gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara tara zuwa goma ina harkokin container na
kuma ana samun mutane daga ina suwa zai sayan wannan kaya
to gaskiyar lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen Chadi wasu Kamaru wasu nan cikin gida baga sune suke zuwa galibi suke siyan kayan suke mu'amalan harkokin su na jirgin ruwa da shi
alaikum assalamu alaikum sunana Mu'azu Isa ni ne secretary na Fish Producers and Marketers Association Borno State
wato basu sana kifi kenan masu
kama kifi da sayarwa na jihar Borno
ya wannan sana'a ta kuta ke ne a cikin wannan hali da ake ciki yanzu
eh to sana'ar mu din a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kuɗi a hannu kuma sana'a ce da tana buƙatar kuɗaɗe a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah
ganin cewa wannan sana'a da ɗaya sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen Arewa, musamman mutanen jihar Bondo. Ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatun ku ne yau da kullum?
Alhamdulillah, wannan sana'ar ai babbar sana'a ce, kuma ba ma mu yan kasuwa ba, har ita gwamnatin jihar Borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu.
Kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na gutun wani hanya kenan?
Akwai rabonan da muke biyan gwamnati a gwamnatin jihar Borno, to kaga ai zamu ce tana amfana, tunda muna biyan rabonan mutanen mu kuma ba su da wani gardama, suna biyan sa ba dan ba dai wani matsala insha Allah tsakanin mu da gwamnati.
Wannan kungiya na ku tana kama da kuma sai da kifi, kamar wurin kifi ne kuke kamawa kuna sai da nan?
Dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya da kifi ba na teku bane, ba irin wanda babu shi a tashan Baga.
Ganin cewa kuna sai da wannan kifi, kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin Maiduguri ake cinyawa?
A wannan kifin da yanzu muke samu ai ya fi karfin Maiduguri, ka aje muna rabawa a jihohi daban-daban na Najeriya, ba inda ba a kaiwa kifin jihar Borno, har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa, ba na kurkusa da mu ba, dan na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajen su, so kaga muna tura shi wurare da yawa. Gaskiya ba zan iya cewa ga adadin iyakarin ruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba.
In ka ce kifin Borno, za ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje, kamar har yanzu ana sha'awan wannan kifi?
Har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin Borno ne, ai ba za ka ɓata lokaci ba, don kifin yana da yafi kowanne irin kifi daɗi da zaƙinsa a wajen miya da kuma sauƙin aiki.
Sunana Murtala Gwani Adam.
Ya kamar yawa wannan harkan kasuwa yake tafiya?
To a matsayi da ne na musulmi da zan ce dai alhamdulillah, amma dai yanayin kasuwan gaskiya ba daɗi.
Menene rashin daɗin sa?
Saboda rashin kuɗi a hannun mutane, gaskiya ba kuɗi a hannun.
Gani cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida?
To muna saida kayan gwanjo ne, takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantan su dai haka.
Akwai na maza a ciki?
Akwai na maza, ba wanda babu.
Na'am. Gani cewa kamar shekara nawa kana wannan harka?
To ina tashan nan dai na kai shekara 5.
To su wa suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka?
To mutane dai daban-daban, akwai baki musamman ma yan kauyuka, local government haka.
To gani cewa akwai wannan matsalar na karancin naira, kamar ya wanda ya shafi harkokin kasuwancin?
Gaskiya ya tabarbare kan sosai, babu daɗi sosai abu. To dai ce maka ni a yanzu ma sai maka kwana uku ma ban ce maka nayi cinikin da ya kai naira 2000 ba.
Gani cewa ana tunkaran zabe, kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zabe da yake zuwa?
To fatan mu dai Allah sa ai zabe lafiya, a gama shi lafiya, kuma Allah ya bamu shugabanni na gari, shine fatan mu, kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya.
Sunan Usman Ibrahim sunana.
To gashi na ganka nan tashar Baga, kuma kana sana'ar takalma, kike gyara takalman nan ko kake yi ko sai su kake yi?
Sai su nake yi, ina siya ina sayarwa.
Kasuwar take gudana?
Kasuwa ta alhamdulillah dai za ce, amma dai duk da ma dai kaman ba da da yanzu din ya dan canju al'amari sai ya tsaya tutu. Yawwa, muna dai zaman hakuri dai, ko da ran kadan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci.
Da wannan muka kawo karshen shirin kasuwa, aka miki dole ne wannan mako sai kuma wani makon, dan me duka ya kai mu. Haruna Dauda Biyu, Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Masu sauraro kada a sha'afa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Église Évangélique de la République du Niger sashin Zender. Muna yi ma'a Ubangiji Allah godiya da mu wannan lokaci da kuma damar yi maku nasiha akan haɗin kai na al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina, kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta ɗan adam. Tun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda ɗan adam za su zama da haɗin kai, ta wurin idan aka ɗauki misalin aure, wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya, saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga Adamu da Hawwa. Saboda haka, bisa ga wannan tunani da nazari, muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a. Sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin ƙalubale waɗanda ɗan Adam yake fuskanta, ayi magana talauci, ayi maganar cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya, kalubale iri daban-daban. Ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba za a iya ayi nasara a kai ba. Wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashi-tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi. Alhali kuwa Ubangiji Allah ya nuhi mutum da yayi zaman salama, saboda idan aka dubi yanayin iyali, kowa yana da nasa iyali, kowa yana da nasa aiki. Duk da Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya, ya kafa iyaka ga kowane mutum. Mutum yana da iyalin shi, shine yake mulkin iyalin shi, ba makwabcin shi ba. Idan aiki ke gare ka, kuma kai ne ke gudanar da aikin ka, ba wani yake maka shi ba. Amma duk da haka ana buƙatar makwabcin ka, domin aikin ka ya ci gaba kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka. Wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai. Kasashe da dama suke yin gungu-gungu, suke haɗa kansu domin su ƙalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su. Ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa, ko ya shahi ci gaban jama'a, waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya. Su yi nazari, a mutum biyu sun hi mutum ɗaya. Nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya, saboda abinda wani bai hango ba, wani yana iya hango shi, har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba. Yadda ɗan Adam ya hito daga tushe ɗaya, kamar yadda Allah ya halice shi, haka nan kuma yake buƙatar ƴan Adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu, su yi zaman lafiya. Saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa. Kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka, amma har ma wanda ba ya ƙaunar ka, kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za iya kare aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Bakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Yawwa, barka dai.
To likita, kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract, shi ne na farko. Don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract, a hausance yanar ido. Ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce, duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo. So shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti, ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci, idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo. Na biyu, akwai abu da ake kira trachoma. Shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan larurar har ta kai ga rashin gani. Trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido, ko kuma ciwon da datti da ƙazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa, ita ce trachoma. Kamar a Najeriya, ɓangaren da aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada, kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, ɓangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin, su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku, gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa, shi ne vitamin A deficiency, wanda larura ce da take samun yara mafi yawa, waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta. To amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai kaga an tsare wannan daga afkuwa. Abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis. Onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness. Shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta. Amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke. Shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta. Trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine yake jawo makanta. Akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai zai hana makanta. Sa'annan idan aka ba mu mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo. Abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama. Mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yanda nace cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta. Yawa kinga idan akai waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo. So kinga ashe wanke ido akai-akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi. Shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare su. Sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira. So idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwantsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi. Abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan. Duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba. Kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganinsu. Akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba. Dukkansu kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness da magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganinsu. Shi ne dalilin da ya sa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa yadda aka ba shi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa yadda ba shi ba makanta.
Likita waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba. So akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti.
Abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa. Ta yaya zaka gane ganinka baya bai inganta ba ko yana raguwa? Shine ka dauki hannunka guda daya ka rufe idon da kake tsammanin cewa yake da matsala ka bude daya. Sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganinka kuma barin wancan a bude. So ta nan ne zaka iya ganewa ganinka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido yayi ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idon shi yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abinda yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani bane wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan, an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a iya yin amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aiki, to abubuwa ne wanda kuma akwai buƙatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani yake asibiti. Mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba je asibiti, za su ga cewa ɓata lokaci ne, ai akwai magungunan gargajiya da za su iya, ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci. Bayan rashin ilimi isasshe, akwai kuma talauci, rashin abin hannu isasshe. Ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau, ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba. Sa'annan ma'aikatan, in ma akwai su, akwai buƙatar mutum ya samu training, ƙwarin cewa akan abin da kake yi, wanda ka sani yau a sake maimaita maka, ana maka refresher course,
don
ana maka yau, ana maka hora, kana samun horo akai-akai from time to time, don abin da ka sani jiya mai yiwa ko wani sabon abu, ana wannan yana suna taimaka. So waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma, ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu, ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai.
Yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido, sun makance, za su ce maka baƙon dauro ba haka aka haife su ba. To ya za a shawo kan wannan ita matsalar?
To kin ga ai measles kike magana, baƙon dauro shine measles. A measles ita kanta ba ta jawo komai, sai ita take sa a samu vitamin A deficiency. Wannan baƙon dauron saboda ƙwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi, ƙwayan cuta su shigo ido, mutum ya samu matsala. Ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da baƙon dauro, a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido, shi ma yana jawowa matsala. To amma dai abin da measles an san akwai dangantaka tsakanin baƙon dauro da vitamin A deficiency da kuma makanta. Kin ga ita ma measles za a iya tarewa. Dalili karban menene su vaccine, kin gani? Wa'annan rigakafin da ake yi na yara, in Allah ya sa yadda mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya, ba za ta samu, yaro ba zai kamu da measles ba, kuma kin ga ido ya tsira kenan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailan Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.